Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 31 ga watan Disambar shekarar 2020. Kaba ku ji abubuwan da muke tafa da su. Hafiz ba makanan labarai.
Hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin har hada magunguna na China suka samar. Jami'an lafiya a jihar California da ke Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Burtaniya, kuma da alama za a kara gano wasu da suka kamu a Amurka. Kasuwannin hada-hada kudade a Asia yawancinsu sun yi sama yau Alhamis a rana ta karshe ta hada-hada a 2020.
Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta dauka ƙwarin matakai don ganin an rage hauhawar farashin kayayyakin abinci a ƙasar cikin sabon shekara za ta shigo. Sannan kuma wasu asibitoci a birnin tarayyar Najeriya na aiki da dangadan bayan rahotanni da suka bayyana cewa asibitoci a babban birnin ba sa aiki kamar yadda suka saba sakamakon mutuwar wasu likitoci da ake zargin cutar coronavirus ne ta yi sanadin mutuwarsu. Hukumar birnin tarayya ta Najeriya ta musu tabbatun to ko menene gaskiyar lamarin. Baya ga haka Aisha ta sallada nan tafi da shirinta na lafiya uwar jiki. Za kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
A hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin har hada magunguna na China suka samar. Hukumar kula da kayayyakin magunguna ta kasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharadi ga allurar rigakafin da cibiyar nazarin kayayyakin halittu ta Beijing ta samar. Reshen kamfanin Sinopharm mallakar kasar. Hukumar da take saka ido ta bayar da amincewarta ne kwana daya bayan da Sinopharm ya ce allurar rigakafin tana aiki kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. Ko da yake masana daga waje sun yi tambaya kan ikirarin Sinopharm tunda ba su samar da bayanai da ake bukata da za a iya tabbatarwa ba. Sabuwar allurar rigakafin da aka amince da ita tana ɗaya daga cikin guda biyar da kamfanonin China suka samar da tuni aka fara gudanar da su a ƙarƙashin shirinta na gaggawa yayin da suke ci gaba da gwaji kashi na uku. Sama da allurar rigakafin miliyan 4.5 aka yi tun a watan Yuli ga ma'aikata masu muhimmanci da kuma mutane da ake ganin suna da hadari sosai na kamuwa da cutar, ciki har da miliyan 3 tun a tsakiyar watan Disamba. Jami'an lafiya a jihar California da ke Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Burtaniya, kuma da alama za a kara gano wasu da suka kamu a Amurka. Jihar California ita ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19 biyo bayan wanda ya kamu a jihar Colorado a farkon wannan makon. Kamar yadda yake game da batun wanda ya kamu a Colorado, ma'aikatar lafiyar jama'a a California ta ce mutumin da ya kamu da cutar a can shi ma ba shi da tarihin tafiya. Sakataren lafiya na jihar California Magali ya kira wannan ci gaba abin damuwa kuma ya jaddada muhimmancin sanin hanyoyin kare yaduwar coronavirus kamar saka abin rufe fuska, yin nesa-nesa ga juna, zama a gida da kuma gujewa tafiye-tafiye. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya bayyana wannan musayar musamman tana sa kwayar cutar karfin yaduwa daga wani mutum zuwa wani. A lokacin da yake tattaunawa ta yanar gizo ranar Laraba tare da gwamnan jihar California Gavin Newsom, Fauci ya ce mai gurbin kwayar cutar na al'ada ne kuma bai yi mamaki ba za a samu karin waɗanda za su kamu da sabuwar nau'in COVID-19 a ƙasar.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗauka ƙwarin matakai danganin an rage hauhawar farashin kayayyakin abinci a kasar cikin sabon shekarar za a shiga ta shekarar 2021. Ya kuma yi hani ga babban bankin kasar wato CBN kan karta bada kuɗi ga harkokin shigo da abinci kasar. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim na dauke da wannan rahoto.
Babban mataimakin shugaban kasar kan harkokin yada labaru Malam Garba Shehu shi ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar, inda shugaban ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa gwamnatinsa za ta maida hankali sosai wajen rage hauhawan farashin kayayyakin abinci a kasar, tare da jan hankalin babban banki na kasar da karta kuskura ta bada kuɗi ga harkokin shigo da kayayyakin abinci, lamarin da masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi ya ce zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin kasa da kuma harkokin noma.
Idan za mu tsaya mu kalli gaskiya, ba zai yiwu a ce kawai mu yi ta ibon kuɗi muna fitarwa waje mu siyo abinci ba. Dole mu noma abinci. Me ya hana Najeriya a noma abinci? Menene dalilin da a Najeriya ba za a noma abinci da za a ci ba? Duk kasashen da muke zuwa mu siya abinci a wajen su ba su kai Najeriya girma ba. Bayan haka ba su kai Najeriya kyan ƙasa na noma ba, wanda ake kira fertile land. Ƙasa mai taki na kansa, mai dausayi wanda za a noma abinci ya bada abinci ba. Ba su kai mu ba. Kuma ba su kai mu yawan matasa ba. To me zai sa mu yi kasala mu kwanta mu zauna kawai mu ce wai sai dai abinci an kawo mana daga kasashen waje, in ba kawo ba kuma mu yi ta mita mu yi ta ihu mu ce gwamnati ba ta yi kaza ba dole mu zage mu fita mu nemo abin da zamu kara wa Najeriya daraja, mu kara wa Najeriya karfin tattalin arziki, da haka ne tattalin arziki yake bunƙasa.
Shugaba Buhari dai ya nuna gamsuwarsa ga cigaban da aka samu a harkokin noma biyu bayan shirin fadadawa daga dogoro daga man fetur da kasar ke yi wacce gwamnatinsa ta bullo da shi. Dr. Ismail Nuhu manomin shinkafa a jihohi 11 da ke arewacin kasar.
Akwai ni da nake miki maganar nan, ina noma yanzu haka a jihohi 11 kuma noman shinkafa ne. Na yi na damina kuma yanzu muna ta shirye-shiryen fara na rani. To a daidai lokacin nan kuma a ce an ba da dama a shigo da abinci, to kin ga za mu yi asara kenan akan wannan makudan biliyoyi da aka zuba a gona. Saboda haka gaskiya ni ra'ayina shine ƙara tsaurara matakan tsaro, na ganin cewa mun dogara da kanmu don da gaske idan har za mu tsaya mu yi abin da ya kamata. To magana abin ba dai a kawo mana ba, sai dai mu ba wasu kasashe na kusa da mu cewa wannan furuci ne mai girma shugaban kasa ya tabbata. To babban bankin Najeriya CBN su tabbatar ba su ba kowane mai kawo abinci cikin kasan nan kuɗi ba. Maimakon haka sai a ƙara tallafawa tare da dafawa su manoman cikin gida mu kenan, domin ganin cewa haka ta cimma ruwa.
Duk da haka dai masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi na ganin sai an fitar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen daidaita lamura.
Idan abinci yayi tsada, in aka na waje, to a cikin biyu ayi guda daya, ko kuma a dinga yin abin da ake kiran shi quota banning, in an daga wani lokaci a dawo da shi wani lokaci, ko kuma gwamnatin in abincin ya fi karfin talaka ta sa hannu ta saya ta sa a rumbunan ta wanda ake kira buffer stock, ta fitar wa talakawan su da kansu masu angwanni su dauka ba wai a ba gwamnoni ko shugabannin siyasa ba, to wannan zai taimaka sosai. Ko kuma gwamnati ta kawo tsare-tsare wanda zai rage farashin kayan abincin, in manoma sun noma tana iya bada tallafi akan abincin ko kuma abun noma don ya rage farashin abincin, ko kuma ta hana waɗanda suke saya su ajiye ta kawo matakai manya-manya akan su domin talakawa su samu sauƙin rayuwa.
A ƙoƙarin jin ta bakin gwamnati kan sabbin shirinta na inganta wannan manufa a sabuwar shekara ta 2021 da za mu shiga nan da sa'o'i kaɗan ya ci tara, sai dai ana fatan za a samu sassauci na ƙuncin rayuwa da aka fuskanta a cikin shekarar 2020. Sai ya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Kasuwannin hada-hada kuɗaɗe a Asiya yawancinsu sun yi sama yau Alhamis a rana ta ƙarshe ta hada-hada a 2020. Hang Seng ta Hong Kong ta rufe inda ta cira da 0.3 cikin 100, yayin da Shanghai Composite ta cira da kashi 1.7 cikin 100. China T-Sec ta Taiwan ta rufe inda ta cira da 0.3 cikin 100. S&P ASX ta Australia ta yi kasa da kashi 1.4 cikin 100. Kasuwannin hada-hada a Japan da kuma Korea ta Kudu sun rufe saboda hutun jajiberin sabuwar shekara. A hada-hadar kayayyakin sayarwa, an sayar da zinare kan dala 1,895.20 kowane oz, yayi sama da 1 cikin 100. Dan yamman Amurka an sayar da shi kan dala 48.17 kowace ganga, yayi kasa da 0.4 cikin 100. Kana dan yamman Brent an sayar da shi kan dala 51.28 kowace ganga, yayi kasa da 0.1 cikin 100. a hada-hadar kasuwannin Amurka tun kafin a buɗe su. S&P da Dow sun yi ƙasa, yayin da Nasdaq ta ɗan cira kaɗan. Mutane biliyan 7.8 na duniya suna shirin yin bankwana ta shekarar 2020, amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a godiya ga annobar coronavirus. Kananan kasashen tsakiyar tsibirin Pacific na Tonga, Samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da 2020 saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya, tare da manyan kasashe na yankin masu ƙarfi na New Zealand, Australia, Japan da Korea ta Kudu suna biye.
Madalla, wasu asibitoci na aiki gadan-gadan bayan rahotanni da suka bayyana cewa asibitoci a birnin tarayyar Najeriya ta Abuja ba sa aiki kamar yadda suka saba sakamakon mutuwar wasu likitoci da ake zargin cutar coronavirus ne ta yi sanadin mutuwarsu. Hukumar birnin tarayyar Najeriya ta musanta batun ta ko menene gaskiyar lamarin. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta zagaya wasu asibitocin gwamnati da masu zaman kansu domin gano gaskiyar lamarin.
Danganta batun rashin aiki a asibitocin birnin Abuja da mutuwar wasu likitoci da ma'aikatan jinya ya jawo hankalin hukumar babban birnin tarayya Abuja, inda hukumar ta bakin sakataren yada labaranta Anthony Ogunleye ta musanta batun rashin aiki a asibitoci, yana mai cewa duk asibitoci a birnin Abuja na aiki kamar yadda suka saba, kama daga fannin kulawa ta gaggawa ga yara da manya, kulawa da masu dauke da juna biyu, da kulawa da mata masu shayarwa, gwaje-gwaje, fannin magunguna da dai sauransu. Da muka zagaya wasu asibitoci kamar asibitin gwamnatin tarayya da ke a Sokoro, Dr. Nabu Chichidi da ke zaman shugaban kula da ayyukan asibiti ya ce kamar yadda aka saba gani a duk ƙarshen shekara da mutane ba sa fitowa da yawa don samun kulawa, wannan shekara ma haka lamarin ya kasance saboda yawancin 'yan Najeriya sun yadda da al'adar kauracewa asibiti a lokacin bukukuwa da ƙarshen shekara sakamakon amanar cewa bai kamata ba, saboda haka ba annobar corona virus ta hannun mutane zuwa asibiti ba.
The usual trend we have in the hospital is that late December to early January the patient turnout is usually very low because a lot of people travel and Nigerians are superstitious and they don't want to spend the holidays in the hospital, so they try not to attend hospital except they are very ill. So the clinic guy have a very low turnout. COVID-19 has not really affected the turnout of patients in our security system.
A asibitin matakin farko da ke unguwar area 11 mun tarar da masu gadi, wasu jami'an tsaro, banda ma'aikatan asibiti sakamakon hutun ƙarshen shekara. A bangaren asibitoci masu zaman kansu ma an samu fitowar mutane, inda ma'aikaci Umar Faruk ya yi bayani.
Maganar gaskiya wannan matsalar corona wani challenge ne da muke fisa a yanzu, wanda shi an riga da an ba da sanarwa game da dukkanin wasu precautions da ya kamata a ce an ɗauka kafin nan a zuwa gudanar da aiki, musamman mu da muke ma'aikatan, kamar mu ne muke kan gaba wajen ganin cewa dukkanin wani abu da ya kamata a ce mun kiyaye domin kada mu ɗauka wannan cutar mu kanmu muna yi. Kuma idan kika duba ma yi wannan asibitin da kika zo yanzu, tun daga waje ma za ki ga mun ajiye ruwa da sanitizer da kuma shi abin sabulu da za ki wanke hannu kafin nan ma a bar ki ma ki shiga gate.
A cikin mutane da muka samu a asibiti da suka zo neman magani, Regina Sony Success ta bayyana cewa
in to ni kam gaskiya their services is very good, suna kokari idan akwai nurses akwai kuma doctors duka ka zo ana duba ka. Kamar yanda nazo da baby na sun kula da ni, sun duba ni da kyau, kuma sun duba yata ma.
Rahotanni dai sun bayyana cewa asibitoci ba sa aiki yadda ya kamata a birnin tarayya Abuja sakamakon mutuwar likitoci 20 da suka kamu da cutar corona. Lamarin da hukumar birnin tarayya Abuja ta ce ba kamshin gaskiya a cikin wannan batu. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aishatu Sule ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin. Amin tuma amin.
Shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga doctor.
Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba. Amma daga baya zai rike zai masu tsufa. Misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan. Abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon siga.
Tun yaro
na ciki. Tun ma jariri na ciki. Ciwon siga misali nake baki guda ɗaya kenan. Akwai kuma wasu magunguna da za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi. So misali kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma. Akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci sun san da suna taba halittar su. To in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo ya tsallaka ya taba yar. Akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko jaman measles ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi so tana iya tsallakawa
ba cikin pox ba
ita wannan rubella sunanta dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus. Yawwa za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro. So idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samunsa. Zai iya samunsa misali idan ya dade bai numfashi ba akwai abin da muke kira sabia bas asphyxia saboda rashin cece iska a jininsa. So tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da san ji. So yana iya fitowa a haka. Saboda akwai wanda ma an suka shawo ya suke samun abin da muke kira cerebral palsy. Za ki gyara ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya cika. Yawwa. Lakan ta taba amma ta kwakwalwa saboda haka sai kiga har jin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da wasu a to
idan aka samu
an haife ban tarin
numfashi kawai idan aka samu wannan aka haife yaron ana iya magance matsala
yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yaran an dauke shi tun suna karanu suke ba su magunguna. Akwai sashen su gura na neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda suka samu irin wannan za ki ga sun dade har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba.
Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata.
Gaskiya yawanci by definition ma inda zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, hypoxic brain injury. Da kin ga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya level din da zai tsaya kenan. Wadda ya taɓa kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki. So akwai kuma wannan abun da kowa ya sani jaundice da take kama kananan yara neonatal jaundice ita ma tana taɓa musu ji. Yaro za ka ga jaundice ya warke amma shi kenan later on za ki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya. Sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau duk wanda ya kama yaro ki ga zai iya taɓa jinsa saboda haka sai ki ga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cin da nake miki misali cindo ƙarin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can ciki ɗin ma sukan iya samun ƙari ko rage su sai a haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a ɗaki tana da ƙaramin yaro ta gaje farka ba ya kamata ta san cewa mai wa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su daga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ki ga an rainye su ba za su zama dai abinda muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya. So shine so za mu iya kallon su ta haka. So in kika lura zaki ga cewa akwai kwayoyin cututtuka, akwai magunguna, akwai kuma wasu cututtukan na wanda uwa suka shafa jizzas ya tafi ji. Wannan bangaren ji kenan, saboda shi kunne aikin su guda biyu ne. Akwai harka ta balance, tsayuwa daidaituwa. An ka tsaya ba za ka yi jiri ba, ba wani abu. So akwai cututtuka wadda
kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba.
Kunne ai shi dama aikin su biyu ne, da jiri ai balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar
da kake
kwarai kuwa da kuma jin magana. Aiki biyu Allah ya kirkire shi ma. So wannan sassan sun fi taba bangaren ji. Akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai.
Misali kamar
akwai abin da muke kira Meniere's disease. Duk da ba ta da yawa a yara, amma wasu yaran sukan iya samu. Tunda yaro ma ba zai iya gaya muke yana jiri ba, sai dai ke ki lura a matsayinki na mahaifiya. Ba zai iya gaya muke yana jiri ba, amma yakan kama su. Ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran. Wasu zaki ga ba za a damu da su ba. Wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa, sai ya yi hankali sosai, ya tara hankali, zai ce ai shi ya daɗe yana yin jiri. Su wannan sashi ne daban, wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa, musamman ƙwayoyi na magani, za su iya taɓa shi ma sassan. Saboda haka aka gina su guda biyu. Sai shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa. So yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana, ko kuma a'a ga jiri, duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara.
Jirin ruwa to rashin karfi dai a
takaice. A'a rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye. Sai ka ji hajijiya.
Eh. Kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar.
Eh to ai shi ne, wani yaro zaki ga kana zaune da shi kansa, yana haka ko kuma ki ga ido. Ana iya ganewa haka, eh ko ido ki ga yana dan ka'awa. Because sake yake. Idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi, aido ne zai kada, saboda shi ne zai dinga tunani, za ta gaya ƙwaƙwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu.
To idan aka samu irin wannan matsala, akwai magani?
Akwai wacce jijiyoyinci cututtuka da ke gani akwai wanda muke magancewa, inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi. Misali shi wannan jirintun da shi kunne, dama an saba da shi yau da gobe, an rasa rashin jin magana ne, za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya ɓaci. Abun da muke kira cochlear implant shi ne wani electrode ne, wani
jijiya.
To ai kiran su jijiya da wasu electrode, shi ake muke zura a cikin kunne. Can cikin dodon kunne ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda
ake cewa dodon kunne. Kin san wanda Bahaushe yake faɗa shi ne abun da kake tafa, sunan sa timpanic membrane. To amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar dodon koɗi, sunan shi cochlear. To shi muke zirawa, shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki, misali na'ura ce amma zare ne na na'urar. Muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke ɗaukar ƙara, kuma wannan iri ya danganta da yanayin ƙarar, ko daga sama ne ko daga ƙasa. To muka zira shi ya murɗa ya murɗa, idan ƙarar ta je su wannan abun shi zai ɗauke shi, saƙon sai kai ma ƙwaƙwalwa. So kinga aka musu wannan, wani kuma sai kinga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya ƙara masa ji.
To anan za mu tsaya, idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarshen tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. A halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Ghazali Hashim da Baraka Bashir da Majidu Lagos Gresham da ta hada mana a shirin, ni ce Aisha Kisle, kasance cikin ƙoshin lafiya.
Madalla a gaida Aisha Tisale. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Salisu Fataskum wanda ke jihar Yobe, inda ya ce, "Salam VOA Hausa, hakika muna matukar godiya ga kungiyar ASU kan yunkurin dakatar da dogon yajin aikin da suka yi. Duba da yadda harkar ilimi a Nigeria ya shiga cikin rudani, Allah ya sa ƙarshen yajin aikin kenan a Nigeria. Amin, sama amin." To sai kuma sako na gaba wanda kuma na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Haya na Kwaja da Bala na Yashi na Kwaja, dukkansu a jihar Kogi, su kuma cewa suka yi, "Tabbas mu ga mu da ƙalubale da dama a wannan shekara mai ban kwana, kama daga annobar cutar coronavirus da matsalar tsaro, rashin aikin yi da yajin aikin malaman jami'a da ma zanga-zanga da dai sauransu. Fatanmu Allah ya kama da mafita ga waɗannan matsaloli a shekara mai komowa ta shekarar 2021. To sai kuma sako na gaba, wato kuma shi ma na haɗin gwiwa ne da muka samu daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajuga, su kuma cewa suka yi, "Muna jajanta wa 'yan kasuwar Galadima da ke Gwaran Fa Abuja bisa ibtila'in gobara da ta afka musu kwanan nan, wacce ta yi sanadiyar ƙonewar shaguna fiye da 250 da kuma lalata ɗimbin dukiyar al'umma." To shi kuwa Hassan Dogon Facci ba tsari daga jihar Katsina cewa ya yi, "Matsalar rashin tsaro a ƙaramar hukumar ba tsari abin ya kai wani mataki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin abin kullum sai ƙara hauhawa yake yi. Ko a daren jiya sai da mahara suka kai har ya ƙauyen Biya wanda ke kilomita 2 zuwa garin Batsari. Haka abin yake a ƙauyen Watan Gadiya da garin Dodo, duk a cikin ƙaramar hukumar Batsari. Maharan sun tafi da mata da yara har da amarya da ango. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina na bayin naka, 'yan bindiga kuma Allah ka shirye su." To saƙonmu na ƙarshe shi ma kuma fa haɗin gwiwa ne daga Aminu Lawai Batsari da Hassan Dogon Facci Batsari, dukkansu daga jihar Katsina, su kuma cewa suka yi, "Allah sarki, talaka bawan Allah, wai don Allah ina talakan Najeriya zai sa kanshi. Al'ummar ƙaramar hukumar Batsari suna cikin tashin hankali na har-haren 'yan bindiga masu garkuwa da mutane." Yanzu dai ga Hafiz da labarai, amma fa a taƙaice.
A hukumance, gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin har haɗa magunguna na China suka samar. Hukumar kula da kayayyakin magunguna ta ƙasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga allurar rigakafin da cibiyar nazarin kayayyakin halittu ta Beijing ta samar. Reshen kamfanin Sinopharm mallakar kasar, hukumar da take saka ido, ta bayar da amincewarta ne kwana ɗaya bayan da Sinopharm ya ce allurar rigakafin tana aiki kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. Jami'an lafiya a jihar California da ke Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Burtaniya, kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kamu a Amurka. Jihar California ita ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19, biyo bayan wanda ya kamu a jihar Colorado a farkon wannan makon. Kamar yadda yake game da batun wanda ya kamu a Colorado, ma'aikatar lafiyar jama'a a California ta ce mutumin da ya kamu da cutar a can shi ma ba shi da tarihin tafiya.
Yanzu ga madadin kowa da kowa, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da tana da gabatarwa, sai kuma Jolene Lavis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya, sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.